نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Welcome to the Sai Kisan Chiwa, one of the senior Alberta, Na Karachum Zadu Mustafi. One of the senior Alberta, Na Usman Ibn Affan, who is a very good friend of Nigeria. You are not a sharing the wood of the Rajab, Shikara, to do the end of the wood of Nigeria. But he actually shined the airport in view. Shekara ta 2023 miladiya muna darasin mu a cikin wannan littafi na zaki musabbi wannan littafi ne da yake ko yake tattauna kan matsaloli na ibada da addini gaba daya. Idan mun za su iya tunawa muna kan matakin da mun da shi can da shi ma da yake cewa mutane kenan bayan cewa da alihi wa ashabihi sai ce wa man ta'abbada sai ce amma ba ni fa hada muhtasabun fi fiqhi ala fi fiqhi min mu'min imami al muwaffaqi abi abdillah sai ce abi muhammad ala qawlin wahidin wa huwa wajibu fi madhhabi ahmad وربما حذفت منه مسائل نادرة للوقوف وزدت ما على مثله مؤتمر ومع صدره هو مع صدر حجمه إذ المهم قد كثرت إذ الأنظمة قد كثرت والأسباب المسبقة عن نيل المراد قد كثرت يجي ومع سبب حجم لي أوامرني أن تطويل ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل. باي ما لله سلم الصلاة لمن قال صلى الله عليه وآله وسلم من بيان دينه دا صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دمن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما فتن سوى على آله وأصحابه لصحابنسا هل يزوى تأشي نيشي ومن تعبدا يومي مالك نفيد ومن تعبدا إلا أن منا الدعاء من الصلاة لتبقى من ديك يوى الله روتا وما يكي نيمو أسنشي لأبيكي تكين تبقى مسلمي يا أيوة عدم صلاة يا أيوة صحابه من الله صلى الله عليه وسلم الدعاء kumare to kashi sai ce man ta'abbada ai man ta'abbada lillahi subhanahu wa ta'ala wa taqarraba ilayhi min jami'i muslimin kalmar ta'abbada da ke ibada ne ce wata kuma ibada ita ce ismun jami'i da kun yi mai Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali al-zahirati wal batinati kuma da ibada jami'i ba da shi mutum ba ma'anar ibada suna ne na gamamman suna ga duk abin da Allah yake so. Idan an ce ibada ko me Allah yake so shi ne ibada, idan ya Allah yana son su ibada ne. Sannan kuma abin ya Allah ya yarda da shi ko magana ko aiki na fili ko na kuɗi duk abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi na magana ko aiki ko a fili ko a koyi shi ne ake ce ibada. To ita ibada kuma ba ta karɓuwa wajen Allah abu da zai zama to Allah yana son sa ba ko kuma Allah ya yarda da shi ba sai in ya hada sharadin guda biyu kamar yadda aka sani a yi wannan abin don Allah ya zama da ikhlasu lillahi min jami'i anwa'i shirk an kuɓuta daga dukkan shirka ba hada Allah da kuma wata hanya abu na biyu ya zama an da ya ce duk aikin da Allah zai yarda da shi duk aikin da Allah zai so shi to ya kamata dole ne ya zama an yi wa annabi biyayya a ciki wato irin yadda annabi ya wani abu haka aka yi shi kenan an sanci dukkan nau'i na bidiyoyi da duk abin da manzo Allah ya dauke shi ba in dai yana so ai wa Allah kuta kuma Allah ya karɓi wannan bautar, to lalle ne a yi ta irin yadda Annabi ya nuna. To kaga wannan yake nuna musulmi babu wani abu da zai yi a rayuwarsa ba tare da Annabi yana da rabo a ciki ba, kuma ba mu da wani abu da za mu yi ba tare da mun ci tuba da ruwa. Duk wani abu da kuka ga muna yin sa, in mun shiga ruru ko mun shiga ɓata mun ka ciwo, amma da mun tambaya Annabi, da mun tambayi shari'a, to da mun samu bayani cikakke yaya Annabi ya ce a yi, kuma yaya musulunci ya ce a yi. Amma ba a yi, amma bayan haka kalmar amma ba a yi kalma ce da ake kawo ta wato don canja usulubin zance min usulubin ila usulubin aha. Kana wannan nau'in magana sai kuma ka canja ka shiga wani zance. Kun ga abin da ya kawo mukaddima ne sadaki ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi dili ce amma ba a yi, to zai shiga wata magana wadda ba wancan ba. Ya ga a ka'idar ko hudu ba ce jin yake ne. In ya ce amma ba a yi, to ba zai maimaita abin da ya faɗa a farkon nan ba. In dai ka ce amma ba a yi, to kalma ce da ake kawo ta intiqaliya. Intiqalun min kalam ila kalam akhar. Komawa da kuma zance zuwa wannan zance, ma'ana dole a samu bambanci tsakanin zancen farko da ya zarbi da zarbi. To shi ne ma'ana kama kuma amma ba. Bayan malam ya gama kutuba na shimfiɗar littafinsa, to kuma sai ya ce bayan haka. Kamar yadda manzo Allah bayani sallallahu alaihi wasallam, in ya gama in ya zo kutubarsa ya yi shimfiɗa, sai ce
ayyuhan nas, ya ku mutane, manzo Allah yana faɗin haka sallallahu alaihi wasallam. Malai yace fada muhtasar, wannan littafin da yake gaban ku littafi ne muhtasar. In an ce muhtasarun ana nufin summary, littafi ne ya takaita shi. In an ce al-muhtasar a larabci shine ma qalla lafdhuhu wa kathura ma'nahu, abinda lafazinsa kadan ne kuma amma ma'anarsa tana da yawa. Duk abinda aka ce summary ne. Littafin da yake da mujalladi 20 ana iya summary sa a mujalladi 2 ko 3 ko 1 ma. To shi yasa an ce al-muhtasar ma qalla lafdhuhu wa kathura ma'nahu, kullu shay'in qalla lafdhuhu wa kathura ma'nahu fa huwa al-muhtasar. Amma duk abin da yake kasura lafdhuhu wa qalla ma'nahu lam yakun muhtasaran. In aka kuskure aka ce an yi summary kuma lafazin yayi yawa, kamar wani ya ce zai samari, zai yi iktisarin, zai takaice wani littafi mai mujalladi 2 ya mai da shi mujalladi 3, to ba muktasar ba ne wannan, ya zama sharhi. Kuma an gane ko da haka, in an ce muktasar ana nufin abin da yake wato mai karamin lafzi amma kuma ma'anarsa tana da faɗi. Ana son a rinƙa yin iktisari a cikin abubuwa rayuwa, dole sai an yi iktisari. Dole an faɗaɗa abu yayi faɗi da yawa, wani lokacin kwakwale ba sa iya ɗauka, ba duka kwakwalwar ɗan adam ne take iya ɗaukan abu a shimfiɗa ba, wata kaɗan take ɗauka sai ta riƙe ta yi ta aiki da shi. Nunar kwakwalwa da daɗewarta a cikin harkar ilimi shi yasa take ɗiban abu mai faɗi. Amma sabuwar kwakwalwa mai sabon ɗaukan karatu, to tana buƙatar muhtasar. Shi yasa kun ga Allah ma da ya zo alƙur'ani shi kansa a muhtasar ya kawo shi, da ya zo bai saukar da shi dare ɗaya ba, kamar yadda ya saukar da attaura da linjila da zabura a dare ɗaya. Qur'ani sai da aka shekara 23 ana sauke shi a tsakanin Makka da Madina, saboda li gharadil iktisar, a takaice kar a kawo shi a bunko shi lokaci guda, wataƙila a gagara riƙewa ko a gagara fahimta. Kuma Ali bin Abi Talib yana cewa khairul kalami ma qalla wa dalla, mafi alherin zance shine ma qalla, abinda ya zama kaɗan, wa dalla kuma yayi nuni. Zancen kaɗan ne amma kuma yana da ma'ana sosai. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, Allah ya bashi hikima ta iktisarin kalam, ma'ana Allah ya bashi jawami'ul kalim wa faslul khitab. In yayi magana a dunkule gajeriya amma kuma maganar sa tana da faɗi. Yanzu duk duniya, duk rubutun da aka yi a littafi a duniya sharhin magana Annabi ake yi, amma hadisan da manzo Allah din ya faɗa ai akwai su a littafi, amma sharhin su har duniya ta tashi ba za a gama sharhin su ba. To shi daman haka Allah ya yi shi, ya faɗi kaɗan ma'ana kuma ta faɗi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, shine utiya jawami'ul kalim din. Kuma in ban da shi ba ba wani, shine Allah ya masa wannan zabin, ya faɗi ɗan kaɗan amma kuma ma'anar tana da faɗi kwarai da gaske. Yace muktasar ne a cikin fiqhu, kenan wannan littafin da yake gabanka kai ne karatu ka sani yanzu kana zaune ne ka saurari matsaloli na fiqhu an gane ko abinda ake nufi da fiqhu shine ma'rifatul ahkam ash-shar'iyya min adillatiha at-tafsiliyya ka san hukuncen shari'a daga dalilanta wadanda suke dalla-dalla sanin hukunci abubuwa na shari'a hukuncin tsarki hukuncin alwala hukuncin sallah hukuncin aure hukuncin kasuwanci hukuncin mu'amalat ka san su a shari'a da dalilan su wadanda suke dalla-dalla in an ce fiqhu fahimta shine fiqhu lugatan al-fahmu fahimtan abu kai wani bai da fiqhu ana nufin wani bai da fahimta kai wani akwai fiqhu ma'ana wani akwai fahimta to idan an ce fiqhu an duba ayoyi ne ma'anonin su an duba hadisai ne ma'anonin su sai aka yi istinbatin ahkam aka fitar da hukunce-hukunce na shari'a na ibada yanzu ba kowane mutum ne zai iya karanta Qur'ani duka gaba daya ya san ma'anarsa ba amma in babban malami ya karanta sai samari ya fahimta sai ce kaza ne malam me hukuncin shan giya haram ne karkai da ka sha tashi ka tafi an gama bai da bukatar ka bashi aya da tace haram ne saboda me kwakwalwarsa ba aya yake bukata ba kawai shi mai Allah ya ce kawai malam me hukuncin kudin ruwa haramun ne Allah ya hana annabi ya hana sai an jima nagode Allah saka da alkhairi baya bukatar ka bashi aya ko hadisi amma dalibin ilimi in kace masa haram ne sai ce da Allah ko a wace aya to wannan ya fara nuna kenan in kace masa kaza ba daidai bane sai ce da Allah ko zan samu hujja a wani hadisi to wannan ya fara karfi kwakwalwar ba ta iya tsayawa akan haram din kadai tana bukatar abin da za ta dogara da shi to wannan fahimtar da aka ce masa kaza ne to dogaro da wannan fahimtar shine ayar da aka dogara da ita ko hadisin sai a kawo masa ita sai a yi masa bayani malamai sun himmata tunda can da yin summary din karatu takaice shi amma galiban in sun takaice babban littafi suna yi ne don a haddace wanda yau hadda ta mana nisa ko mun guji hadda ko mun koya ƴaƴan mu hadda ba hadda su suna takaice littafi ne don a haddace shi duk littafan nan da kuke gani na fiqhu nan a wasu kasashe ko a nan Afirka wallahi haddace su ake yanzu irin risala irin su ashimawi irin su iziya irin su ahalari irin su askari irin su muktasar wallahi malam a nan kasashen su Morocco din nan idan ka je su Mauritania a allo ake rubuta su a haddace su yanda ake karanta Qur'ani daman Qur'ani sun gama haddace shi tuntunin su sun tuna yara wannan yaro yana tashi abinda yake fara yi su kawai Qur'ani yake haddacewa kafin ma wani abu ya shiga kwalwarsa Qur'ani suke bashi da haka yaran su suna shekara 7 8 sun gama da Qur'ani izu 60 in zai shekara 70 to yana da bibiya Qur'ani ne yana bakin su yasa Qur'ani ba matsalar su bane mun yi karatu da wasu ƴan irin waɗannan kasashen idan an zo za a yi jarabawa a Jami'ar Madina Musulunci zaka wasu suna damuwa suna tada hankali kai gobe Qur'ani tashi hankali saboda za a yi rubutu za a yi hadda amma wallahi su ko duba Qur'anin ba sai dubawa sai dai su duba wani abu saboda me sun gama masa wahala ba su damu ba ko ina ne kuma za su karanta shi akwai wani dan ajinmu wani dan magrib ne yazo ya ganna haka wata ran ina karanta Qur'ani sai fizgi al-Qur'ani sai ce tahfaz al'an tahfaz sai yanzu zaka haddace yana mun irin wasa shi Qur'ani yana kansa wato hadda lambar aya suke iya fada wallahi malam hadda suka masa idan ka jawo aya zai ce sura kaza ne kuma yana tsakiyar shafi kuma aya ta kaza ne kuma karkai mamaki tsabar yawan karantawa ne malam mu ne muke karatun Qur'ani muke masa lagalaga yaro da ya bude fa yayi ya bada hadda shikenan yayi gaba hadda littafi hadda takarda karanta shi ake da gaske bayan ka ji ka haddacin zakai ta maimaita shi ne wani yana fada cewa babu wani shafin Qur'ani face bayan ya haddace shi sai da ya mai zaman maimaita shi adadin kwanakin shekara kowane shafi haka sai da ta maimaita shi masalhum ka masalil ladhi sauqadna ra har zuwa karshe sai da ya maimaita sau 350 sai da ya sauka a haka duk zama sai yayi sau 350 mallam ya za a yi wannan yazo ne mu karatun sirar sa ya za a yi wani cefane ya sa ya manta karatun sa to amma matsalin mu shine mu kawai muna karantawa ne da mutum ya dan karanta amma mai haddane da ya dan rike ki kana yi yana yi a'a zama zakai ka nika shi da gaske mafi karancin abinda zakai wa shafi dai in ka hada ce ka mimita sau 100 ka gwada kenan rike shi rike sharbi ka buga shi sau 100 ka gani ka tashi a bacci bayan kwana 5 ko sati dai kaga zai zo ko bai zo wallahi zai zo shi yasa wani yake cewa wai maganar mu'jizar qur'ani ana mu'jiza mu'jiza yace kaga mu'jizar qur'ani fa kawai a cikin sallah ne muka yadda da ita in ji wani da fada wani gardi ne yake fada yace sai in a cikin sallah ne ko kuma suratul fatiha yace amma mutun yana waje ana karatu a waje haka ba a sallah bai kasa kawai yace bata yi talaushi ba ne kawai in ta yi laushi za ta zo in ji shi da fada yace shi mu'jiza kawai a sallah ne yadda tunda annabi ma ta zo masa ta tsaya wannan karatun qur'ani mu'jiza a sallah ne shi fa a fahimtar sa duk da shi duk da wasu sun faɗi wanda ba haka ba amma shi yana ganin a tsaya a karanta shi na gaske mala akwai mutanen da suke karanta qur'ani tun daga farkon sa har ƙarshe wallahi ba sa kuskure akwai su kuma baki ne dan uwanka kwanan nan akwai wani yaro da aka zaunar da shi aka yi masa wata rana wa ita yawmul himma rana ce idan yaro ya gama hadda qur'ani yayi nika ya nika ya nika ya niku sai ya ce to yazo tun asuba yazo ya fara karatun nan a ga iyayen shi zai gama yaro ne karami duka bai wuce shekara 16-17 ba wallahi mallam da ya zauna ya zuba qur'anin nan yana zuba shi yana zuba shi yana zuba shi ana kiran azhar ya gama kai saboda shi kulura da wani abu shi qur'ani zaman sa a bakinka iya saurin karanta shi daman maganar madda babu ita ka aje madda baya jan wata madda amma ko wani harfi sai ya sauke shi yadda yake wallahi zuwa azhar mallam ya kai min aljannati wannan shi wani kuma tare suka yi haddan shi kuma bai karasa ba sai da aka yi al'asa wani kuma dan uwa na dirgin dan kare sai da ya kai magariba wani sai da aka yi isha'i ya kammala amma dai a ranar ya gama daga nan na fahimci cewa ashe maganar da ake cewa sayyidina usman yana iya karanta qur'ani a dare daya yana yin hutiri da shi ashe mumkin zai iyo in ya karantu zai karantu mallam kamar yanzu fatiha ce a ce ka maimaita ta sau 50 kafin ka yi menene yanzu da ka gama da haka ina kira ga ɗaliban ilimi a yi qur'ani da gaske shine ribar mu shine kuma tsiran mu kuma shine za mu samu kwanciyar hankali da jin daɗin rayuwa kuma duk wanda ya yi fada lalle ya sa shi ya qur'ani wannan qur'anin dan naka zai cece ka Allah ya taimake mu da haka malamai suna yin mukhtasarat yanzu ba mu maganar qur'ani muke ba muna maganar harka ta ilimi suna takaicewa irin wannan littafin da yake gaban ku haddace shi suke yi suna takaicewa ne dan a haddace a rike saboda shi ilimi ba za a iya daukan sa duf a wahida yi daya ba da haka kuma suna yin mukhtasarat suna mutawassitat suna kuma almutawwalat mukhtasarat samari mutawassitat yan tsaka tsaki haka da dan tsawo 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 ba tsawo sosai sai mutawwalat masu tsawo haka littafin addini suka kasu kashi uku malamai suna cewa man dayya al-usul hudima al-usul duk wanda ya tozarta asali duk wanda ya zo neman karatu bai mai da hankali akan muktasarat kananan littattafan nan kanana ya fama gamawa da su ba to ba zai taba isa zuwa inda ake so ba kuma in zai shekara 100 yana wala bai samu ba saboda akwai daliban da suna kuskure wajen yin karatu sai su tsallake kananan littattafai sai su kama manya mutum bai arba'una hadis ba sai ga yarin gumo sai al-bukhari wai shi ya rike buhari zai ba kai daidai ba bai san riyadus salihin ba bai san bulugul maram ba ga sun umdatul ahkam ga sunan wannan duk kananan littafai ne wanda ya kamata sai ka bi su bai karanta al-ahlari ba bai karanta ishmawi ba ya ji ya dauko muktasar ana biya masa muktasar ba za ka gane ba wallahi shi yasa suka ce man dayya al-usula hurima al-wusula duk wanda ya tozarta a farkon abu to ba zai samu asali ba kamar yanzu ka ce mutumin da ya tashi bai haddace qur'ani ba bai je koyi ta da baki ba wai sai ya rungumi tafsirin qur'ani wai shi tafsiri ne zaka sha wahala to ku gane wannan muktasarat din kuma a fannoni suna yi muktasarat a cikin nahwu muktasarat a cikin fiqhu muktasarat a cikin lugha muktasarat a cikin tafsiri muktasarat ma'ana kowane fanni akwai kananan littattafai nasa da aka ware kowane fanni sai dai in mutum bai sani ba ina fata ana fahimta to shine yace yayi iktisarin sa ne daga wani littafin min muqni al-imam al-muwaffaq abi muhammad daga littafin al-muqni na al-imam muqni din sunan littafi ne na al-imam al-muqni na imamu Allahu akbar malamin sa ne shi ce imam su ana girmama mutun da kalmar imam kuma imam ba kowa ake ce a cikin malaman ma ba kowa ake ce mai imam ba sai wanda ya nuna a karatu shine imam ma'ana a cikin ilimi ma shi imam ne jagora ne ba wai almajiri bane a'a a cikin masu ilimi ma shi jagora ne al-imam muwaffaquddin abi muhammad abdullahi ibn ahmad ibn qudama al-maqdisi shine ibn qudama muqni din na littafin imam ibn qudama ne akwai tarjumansa a cikin littafin siyar alamin nubala wanda malamai dalibai ilimi za su iya komawa insha Allah su bibice shi su samu fa'idoji imam al-madhhabi fi waqtihi shine shugaban mazhaba a lokacin sa mazhabar imam ahmad shi kuma duk karatun sa mafi ranjaye daga cikin mazhabar imam ahmad ya fitar da shi al-muqni shi imam ibn qudama yana da littattafai da yawa daga cikin su akwai umdatul fiqh umdatul fiqh saboda daliban ilimi littafi ne da malam yayi shi akan kawo hukunci na fiqhu maganan malamai kauli daya idan ya kawo matsala sai ya kawo mata kauli daya a cikin maganganun malamai me yasa saboda dalibi mai farko-farkon shiga karatu in an hada masa aqwal da yawa ba zai iya rikewa ba to sai ya kawo shi da kauli daya to akwai kuma al-muqni shi al-muqni da wannan malami yake magana kenan wanda aka yi al-muqni shine summary na littafin yanzu zadul mustaqni din nan da muke mana zadul mustaqni shine summary na muqni to shi al-muqni yafi umdatul fadi kadan saboda yana iya ambatan riwaya biyu idan ya kawo matsala ta fiqhu sai ya kawo riwaya biyu daga Imam Ahmad ko kuma riwaya kwaya uku ko kuma sama da uku saboda duk wanda ya karanta umdatul fiqh to yana da damar ya tsallako ya karanto zadul mustaqni ko ya karanta muqni ina fata ana fahimta to akwai kuma al-kafi shi kuma al-kafi shi ma littafin Ibn Qudama ne to shi kuma sai ya kawo maganganun malamai na fiqhu to sai ya kawo musu dalilin su kun ga a can a cikin al-muqni a cikin umdatul fiqh babu baya kawo aya ko hadisi a'a maganganun malamai yake kawo kawai to idan yazo cikin al-kafi kuma in ya kawo maganganun malaman sai ya kawo aya sai ya kawo hadisi sai ya kawo aya sai ya kawo hadisi al-adilla min al-kitab wa sunna shi ma baya fadadawa kadan kadan haka yake kawowa kowane kauli bi dalili to akwai kuma al-mughni wancan al-kafi ku ji sunan sai kuma al-mughni al-mughni na ibn qudama shi kuma littafi ne wanda yake cike da maganganun malamai in ya kawo matsala ta fiqhu sai ya kawo maganganun malamai na taho da shi na manta shi ne da na so mu dan buga mana misali dangane da yadda al-mughni yake yana da dadin karatu kwarai da gaske in ya sai ce faslun fi mas'alati kaza kamar yanzu misalin sai ce fasali hukuncin malamai dangane da liman idan yayi sallah da masallaci wanda yake akwai mata sai ce sunnar annabi shine manzo Allah yana zama kuma yana zaune da sahabbai sai mata da an gama sallama sai su tashi sai annabi ya ce mata su fara tashi su tafi maza kar su zauna ai maza kar su tafi mata su tafi sai sun tafi sai ce maza su tafi to sai kawo hadisai da bayanai na malamai akai me hikimar da ta sa annabi ya wannan abu na farko dan ya hana ikhtilati annabi baya so a rinka cakuduwa maza da mata ko da an zo wajen ibada ne ka duba malam amma mu yanzu mun bude makaranta mun hada da miji namiji balagagge yarinya balagagge annabi kuma ya kare rayuwarsa duk inda zai raba tsakanin mace da namiji yayi amma yanzu an maida mana kauyanci ne ka rinka warewa daban mace daban in meeting aka zo in taro aka zo sai a hade su ku duba yadda ake yakar shari'a malam ikhtilat ko kun ki ko kun so ko zamani ya sa kuna cakuduwa da maza ku sani annabi ya haramta haduwa maza da mata dan ko a sallah kaga dai imani ne ya kawo su to wallahi a sallah sai ya ce a zauna sai mata sun tafi dan ya koya mutane kunya alhaya dan haka muna kira ga masu makarantu da waɗanda suke da dama da wani tarurruka da ake inda hali a rabe wurin mata daban wurin mata daban lecturori na jami'o'i ku yi kokari ku rinka rabewa ga wurin maza ga wurin mata dan ku yi koyi da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama to shi littafin al-mughni yana kawo maganganun malamai da yawa maganganun tabi'ai maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yawa hujjoji in yazo sai hada kuma sai fitar da hukunci wato littafin al-mughni yana da kyau dalibin ilimi ya rinka karanta shi gaskiya duk wanda yake so ya koshi da ilimin fiqh to ya samu al-mughni na ibn qudama kisa malamai suke cewa duk wanda karatun sa ya zurfi har ya kai zai iya bude al-mughni ya karance shi to wannan za a ce da shi dalibi ne na fiqh amma duk wanda bai shiga mughni ya karanta ba to da sauran sa duk wannan littafin da zamu karanta ya baje shi gaba daya a can da hujjoji da dalilai da ayoyi da hadisi duk kauli in ya kama sai kama hujja da dalili mujalladi 15 akwai dadin karatu ina bada shawara ga dalibin ilimi wataran in ka ci ka koshi ka ga bacci bai zo rikito mugunin ka guda daya kace bari mu buga daga nan zo asuba mu ga me Allah zai zaka sha karatu na gaske dalibai mu kulla alaka da littafi ilimi yana zama ne da karanta littafi yace to sai ce na Imam Al-Muwaffaq Abi Muhammad ko Ibn Qudama kenan yace ala qaulin wahid ya fada maka littafin yana kawo shi ala qaulin wahid ne kuma wannan shine sha'anin al-muktasarat dama shi malami rabbani yana ba dalibai abu a hankali a hankali a hankali kafin su kai inda za su nuna yace wa huwa ar-rajih qaulin da zai kawo maka kuma shine rajihi zance fi madhhabi ahmad a cikin mazhabar imamu ahmad ibn hanbal wai imam ahmad insha Allah zamu rufe karatun nan da bayani akan wai imam ahmad a takeici insha Allah yace wa rubbama hadaftu minhu masa'ila nadira sau da yawa wani lokacin in an samu wasu matsaloli na nawadir in an ce nawadir abinda ba sa faruwa sosai in an ce abu nadiri abinda zai dade bai auku ba yace to matsalolin da malamin ya kawo wanda ba sa faruwa da yawa to na goge su nadiratul wuqu'i wanda ba sa faruwa da yawa wazittu ma ala mithlihi yu'tamadu kuma na kara abinda kamar wato abinda ake dogaro da irin sa ma'ana abinda ake da bukata sai na karo abinda ba a da bukata sai na cire kuma wannan shine tarbiyyar da malamai ya kamata su rinka yi wa almajiran su ko su rinka yi wa da'awar su abinda mutane suke bukata suke kishirwar sa to a rinka musu bayani a musu sharhin sa amma abinda aka ga mutane ba su bukatar sa a addinin su a ibadar su a yanzu to kar a mai da hankali akan sa a tozartar da wanda suke bukata ba a yi ba kuma a je a kama yin wani abu wanda misalin ba su da bukata yanzu misali zakka kana zaune a wurin da yake duk talakawa ne fakirai ne ba mai taro amma ba su yi alwala ba ba su iya wankan janaba ba ba su iya sallah ba su iya karanta qur'ani ba kawai sai ka je ka dauko musu kitabul zakka kace shi za ka yi sharhi ba su da bukatar zakka ba su da kudin da su ba da zakka ba wai dan zakka ba addini bane ba amma suna da bukata me suka bukata a yanzu su koyi sallah su koyi karanta qur'ani su koyi ibada da haka duk malami mai da'awa ko hudu ba zai yi ko karantarwa zai yi ko wani tawdihi zai yi ko wata kalma ko tambihi zai yi yana duba menene mutane suke bukata sai isan musu da wannan sakon me laifufukan su gyara sai isan musu da shi to wannan shine tarbiya da malamai suka ainihin wato yiwa na baya su kula da shi duk abin da yake mai amfani ne shi yake kula da shi to ina so ku lura da wani abu guda akwai matsaloli da kadan ne suke faruwa a cikin addini sai a shekara biyu uku ba wanda ya tambaye ka wani ma sai wani dalibin yayi zurfin karatu ya kai gare shi sai ya gano shi to me da'awa ya kamata ya mai da hankali akan wani abu ba wannan ba wannan in an bukace shi sharhi sai bayani wannan littafai guda biyu al-muqni da kuma mukhtasar na muqni din littafai ne masu muhimmanci a mazhabar Imam Ahmad shi yasa aka yi musu sharhi da yawa kamar yanzu littafin al-muqni malamai da yawa sun kula da shi a duniya yana da gata yana da albarka wannan littafin akwai sharhi da aka yi na muqni ash-sharhul kabir na Shamsuddin Abdurrahman ibn Abi Umar wanda ake ce da shi ash-sharhul kabir akwai al-insaf na Mardawi shi ma an yi shi ne dan a gane ar-rajih wal marjuh a cikin ainihin matsaloli din na khilaf akwai al-mumti' sharhul muqni' al-mumti' sharhul muqni' na ibn al-munajja littafi ne mai kyau shi ma an buga shi akwai al-mubdi' fi sharhi al-muqni' al-mubdi' fi sharhi al-muqni' yana nan a kasuwa ana sayarwa wannan akan al-muqni' kenan shi kuma muktasar din akwai raudul murbi sharhu zadul mustaqni mustaq muktasar din shi zadul mustaqni din an yi masa aiki wannan littafin da yake gaban ku shi ma malamai sun masa sharhu kuka dewa waɗannan duk sharhin sa ne to akwai kuma wanda suka kebance shi kansa suka yi masa wato sharhi Allahu akbar raudul murbi sharhu zadul mustaqni na shaykhul hanabila fi waqtihi ana ce da shi mansur ibn yunus البهوتي الله يمسر رحمه كريكي سونا وانا متمن منصور ابن يونس البهوتي اكوانو بابا مالمي داكي تدرشي شيخ سليمان ابن علي وانا كان شيخ الاسلام لي شيخ سليمان ابن علي محمد ابن عبد الوهاب كان شيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب شيني مبادة فتوى اكسن نجد قبادة الوكا چنسا سليمان ابن علي kakan Muhammad ibn Abdul Wahhab yayi wa wannan littafin na gaban ku Zadul Mustaqni kakan Muhammad ibn Abdul Wahhab yayi wa wannan littafi na Zadul Mustaqni al-sharhi amma abun mamaki yana cikin bincike bayan yayi sharhin sa ya gama sai ya ci karo da littafin nan da na ga muku wannan Ar-Raudul Murbi' sharhu wa Zadul Mustaqni na al-Bahuti wallahi malamin nan malam shi kakan Muhammad ibn Abdul Wahhab saboda tsabar ikhlasi da tsoron Allah sai ya tattara sharhin nasa gaba ɗaya ya lalata shi ya kona shi yace ya zan yi in zo in duba wani sharhi na alhaliga na wannan malamu ka duba ikhlasi ya fayi nasa da ya ga na wani sai ya batar da nasa ya kama karanta na wani duba ikhlasi duba tsoron Allah duba takawa kawai ya haƙura da sharhin shi bahuti din shine ar-raudul murbi duk kuna da shi a gaban ku yana da kyau littafin ƙware da gaske malam yace abin da yasa ake iktisarin nan yace idil himamu qad qasurat himmomi sun kadaita sun yi kadan himma ba al-himam jam'i ne na himma mana himamu talabatul ilmi ka duba tun wancan lokacin himmar daliban ilimi ta takaita ba su da himmar da za su bi dogayen littattafai su ta karantawa dan haka suke buƙatar a ba su samari sharhi 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 mai tsawo a ba mu gajere ka duba tun wancan lokacin malamai suna cewa duk lokacin da zamani ya jinkirta iya jinkirtan zamani iya karantar himmar mutane yanzu kun gani a yanzu muna ganin himma 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 ta yi kaɗan to wanda za su zo bayan mu in ba an yi da gaske ba nan yanzu kuma sai sun fi su yanda ake tunkara in kun lura yanda ake kauracewa ilimi yanzu yanda ake gudun ilimi yanda ilimi yake baya baya to yanzu ƴaƴanmu da jikokin mu ya za su yi yanda ake zama a karanta alqur'ani da fa har tafiya ake yi da sai a tura ka in ka tashi a gidanku sai an tura ka wani gari ka je Maiduguri ka hajjato qur'ani wallahi malam kafin ƙasa yara makarantar boko primary da a kasan nan ake tura su je su haddato Qur'ani sai sun hadda Qur'ani ko mafi sauki sai sun yi laushi akwai wata babbar mace a garin nan take gaya mu iyayenta manyan mutane ne a garin nan tace ai malam da gidan mu alƙawari ne baban mu duk wanda aka haife shi an dauke shi daga Kano an kai shi Maiduguri yayi karatu har mata sai wallahi har mata su je su karatu su karanto Qur'ani malam ka duba yau yadda aka kashi kimar Qur'ani makaranta mutum zai bude ko makaranta za a je a kai yara tun daga farko har ƙarshe tun daga safiya har yamma ba Qur'ani a ciki sun cinye lokaci a sabar da ladin da za a zo a danyi dan islamiyar shi ma sun cinye sai a ci an bude lesson da haka yaran mu hake suke girma su shiga jami'a ba su iya karanta qur'ani ba kaga mutun kato kaya guda gashi babban mutun amma bai iya karanta qur'ani ba da yawa muna cin karo da su mutun yazo yana larura yana da matsala wani abu ya dame shi a ce ka je ka ta karanta qur'ani sai ce wallahi ban iya ba ko satin nan wani ya ga mu babban mutum mai wadata da abin nan ce ka je ka karanta qur'ani ce wallahi malam ban iya ba amma ya tara duniya yasa manzo Allah ya ce la ya'ti zamanu illa wallazi ba'da sharrun minhu ba wani zamani da zai zo face na bayan sa sai yafi sharri in ba ni da gaske ba hadisi Imam Bukhari ko manzo Allah ya ce inna Allah la yaqbidu hadha al-ilma intiza'an yantazi'u min suduri rijal Allah baya dauki wannan ilimi daga zukatan daga kirazan mazaje wa inna ma biqabdi al-ilmi yaqbidu al-ilma bi mawti al-ulama Allah yana dauke ilimi ne da mutuwar malamai ba ilimin zaku nema ku rasa ba wancan malami ya mutu mai ilimi wannan malami ya mutu mai ilimi wannan malami ya mutu ilimi yana ta tafiya ilimi yana tafiya randa aka binne ibnu abbas suka ce kai dufina al-yawm ilmun kaseer kai yau an binne ilimi a ramin nan to in dai malami ya mutu mutane ya kamata ku yi kuka cewa ilimi ya tafi dan wallahi akwai ilimin da ya tafi da kayan sa ba zai dawo da shi ba da malam jafar Allah ya masa rahama amma abuci wannan masallaci wallahi har yau akwai darussan sa da ba mu iya yi ba karatun da yake a sati kai ka sani ko unguwa kaza unguwa kaza unguwa kaza darasi riyadu salihin darasi tafsiri can darasi kaza unguwa unguwa wallahi har yau akwai inda ba a samu wanda aka tura shi zai rike majalisin ba ya mutu majalisin bar ta baiwar da ubangiji tabaraka ta'ala ya masa na wasu abubuwa daban ya tafi da kayan shi to annabi yayi gaskiya ce ilimi ana dauke shi ne bi mautil ulama da mutuwar malamai manzo Allah ya fada a ƙarshen hadisin yace yaksurul qurra'u wa yaqillul fuqaha in zamani yazo ƙarshe za a samu masu karatun karatu ai ta karanta amma waye mai fahimta kadan ne sai mutum ya ta karanta abu ana gani yana karanta amma baya ganewa wannan masifar ƙarshen zamani ne malam yace wal asbabu al musabbitatu an nailil murad qad kasurat sababban da suke danne mutane akan samun biyan bukatar su na karatu sun yawaita an samu kamala ya kasala da ka tunda wannan ya faru abubuwa sun faru duk da cewa sun faru mu yanzu na wannan ita ce da malama wallahi ba da yake da wannan abu bai yi da cewa gurbin ka na karatu Qur'ani ke wallahi shi ka ne shi kana da lokacin da za ka duba wani ƙarfi biyu ƙarfe uku mutum yana iya tashi da yanzu bulbuli shi kai kana da abokin hira yanzu wallahi ba kai ba ka karatu Qur'ani da ka saba kana shekara uku da tuci shekara ɗaya da tuci wanda ba na haka kallo gun da kan yi cikin gama kan ku shiga wa gama ta ka shiga cikin gama ta ka shiga wanda sun yi asbabul musabbita annabi murad ya kallo da ke kallon ka hukutu ka ji kiɗa ka ga rawa ka ji waka wasu wasu kana ta ji dutse da kaga shi ƙaton dutse ka ga yayin da kaga kana da tsaro ya kama ya zalimi da kike ganin sa da kadan ji ka ruwa ya yawa da ana nuna mana zunuban da muke dauka ana kara wallahi mutum bai iya bacci ba to wannan abu wannan wayar da mutum bai mata hankali ba bai mata tsari ba sai ka cinye masa lokaci ka gaba daya waya a masallaci ana huduma caji in za ka kwanta bacci shi ne bacci kuke suke yi da shi ma mutum zai rike ba waya ko kuma shi ne waya su gaba daya idan askar da ake sa kwanta bacci an manta ga askar da kan amma kamar ta ana kwanta mutane ma da mutane waya suke da nawa ko ina waya ke da nawa kuma ci duniya ne ta kuma ko ta biya ke indi ana da kasu ba za su ana ka ana kowa ya haka shi ne bin gewa kawai shi kuma ya haka kaga wata ya ta pas aiki ke nan da dan lalata da dan kan sa ma lokacin da wannan abu take ci maka kuma kwatanta lokacin da Qur'ani yake ci maka da lokacin da kike zama a cikin sai kike ci ne da zama samu sai da Allah kana yi ya wallahi ya ci ne ba sai mun yi da ga wajibi ne mutum ya zama yana da lokacin da ya ware da zai rika kusantar da Allah tabaraka ta'ala amma dalibin ilimi yana shagaltuwa da ilimi sama da komai da haka kuma ka taɓa cewa da jami'i malam
kuma a sirri hajin ni hawa ma yubi da tauhid din da karancin sa amma yaki yana tattare da abin da zai hana tsawaita alhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billahi
lokin wannan shine abinda malamin ya takeice da shi shi wannan littafi ainihi wato na gaban ku zadul mustaqni kar ku manta shine muktasar na littafin mukni wanda mukni umda ne shine asurci a mashabar hanabila gabaki daya sannan kuma yana kawo shi ala qaulin wahid na maganganun malamai sannan yana kawo magana wanda ta fi raji shi sannan ya kwashi duk maganganun da suke nawadir ne ba sa faruwa sannan kuma alhamdulillah kakka ganshi karami to akwai karatu a cikin sa abinda malamai suke kullun in za su yi rubutu sai su ce babu karfi babu dabara sai ga Allah sai shi kadai tabaraka wa ta'ala to sai Imam Ahmad shi kam dama ai ta dalilin sa akai wannan mazhabar ko in ce shi mai littafin ma gabaki daya ai littafin asali akan mazhabar Imam Ahmad ne ya gina shi shine Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani الكنيه امام احمد ابو عبد الله الكنيه امام البخاري ابو عبد الله الكنيه امام مالك ابو عبد الله الكنيه ابو عبد الله دهوا a cikin alkunyoyi kai ma ka saka abdu abdullah suna abdullah yana da kyau kwarai da gaske an haifi imam ahmad a baghdad an san baghdad an san iraq ko baghdad iraq wannan irakin dai ta saddam hussein a wannan garin aka haifi imam ahmad kuma a wannan garin ya tashi yayi yarin ta da wasan sa yayi tafiye-tafiye zuwa neman ilimi da zamu kawo bi tafsil garurukan da Imam Muhammad ya je Madina yayi karatu ya je Makka yayi karatu ya je Yaman yayi karatu suka ce fazarha wa sharriq la yaqirru bika al-gharbu bar garin ku tafi ka je ka nemi karatu amma mu yau a garin mu akwai karatu muna wasa da karatu ba sai ka biya kudin mota ko ka biya kudin jirgi ba sai ka yi tafiya mai nisa ba ko ka biya kudin mota ba bai kai ya kawo ba amma mutum yana sakaci baya zuwa neman karatu su barin garin suke yi mutum ya tattara ya bar kowa ya je nemo ilimi duk inda ka ji malami ya shahara to sai ka ji ya taba barin garin su ko Imam Malik Allah ne arziki a garin Madina to ai garin mai ilimin ne shi yasa bai fita ya je ko ina ba garin Annabi ne sallallahu alaihi wa sallam da haka ya je ya hadu da manya-manyan mahaddata na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama malam yayi ta riwaya har sai da ya zama min kibaril muhaddithina sai da ya zama yana cikin manya-manyan malaman hadisi a duniya kuma ya zama min a'immati ahli sunnati wal jamaa ya zama yana cikin limamai na ahli sunnati wal jamaa daga cikin almajiran imamu ahmad akwai imamu bukhari almajiran imamu ahmad akwai imamu muslim المجري امام احمد امام ابو داود المجري امام احمد امام الترمذي المجري امام احمد دان الله نن بي ishe shi ba ko ba aji dauriyar imam ahmad ba anji bukhari ai anji muslim ai anji abu daud ai anji tirmidhi ya ishe imam ahmad to wannan shine albarkar ilimi ya tullabul ilm malami dalibin ilimi yayi karatu ya karantar ita mota in ba ta da salansa akwai damuwa fa bugawa take yi dan haka in an yi karatu sai an furzar to mutun ya dage da karantarwa ya gina dalibai wanda ko ya mutu ko ba a ji sunan sa ba shi ya gina wadanda duniya ta san da su har duniya ta tashi ba za a manta da wadannan mutanen ba bayan da za a yi addini ba a ce bukhari ba ko zai yi amma mutum ne dan uwanka wallahi ba yanda zai addini ba a ce Abu Dawud ba bai zai yi ba amma mutum ne irin ka wallahi himma ne kokari Allahu akbar kowanne malami a cikin su kuma yana da almajiran su shi ma a cikin hadisan yanzu ina almajiran Bukhari ba za su irgu ba almajiran wannan Muslim ba za su irgu ba almajiran jikokin Imam Ahmad kenan yana da littafai masu tarihin yawa wanda ba ni sunan shi za mu yi magana a kansu an ce a fiqihu shi Imam Ahmad a fiqihu bai zauna ya rubutu akan fiqihu ba inda zaka duba littafi musamman mujarrad da yi shi akan fiqihu bai yi wannan ba amma dalibansa sun dauki fikihun sa ne a fatawa a masallaci a tambaye shi ayi kaza a cikin darussa na maganganun sa haka fatoyi da ake ma'anar suka dauki wato fikihun sa idan yazo karatu yana sharhin hadisi anan ake daukan fikihun sa Imam Ahmad kenan yana da darajoji yana da matsayi mai tarin yawan da ba za mu iya fadan sa ba amma gaskiya tarihin Imam Ahmad ya kamata a rinka karantar da daliban ilimi dan mu gyara zaman mu sirarsa min atyabi siyari yana da sira mai dadi mai kyau amma kuma mai wahalar dabbakawa sai mutun yayi da gaske al-imamu al-wari'u al-bari'u ake cewa ga taka tsantsan ga fice a cikin fiqhu al-muhaddithu malamin hadisi al-mujma'u ala imamatihi wa amanatihi shine wanda ake an yi ijma'i akan shi imam ne kuma shi yana da amana an yi ijma'i yana da ilimi yana da gudun duniya al-mujma'u ala zuhudihi wa wara'ihi mutun ne mai zuhudu mai gudun duniya ko mai taka tsantsan kuma al-mujma'u ala hifzihi mahaddaci ne yana da kwakwalwa mai hadda ga kuma kaifin basira da hankali tabaraka wa ta'ala da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi imamul muhaddisina shugaban masana hadisi sayyidul fuqaha'i shugaban malaman fiqhu gaba daya nasirul islam wa sunnati mai taimakon musulunci da sunna gaba ki daya asani fi tarihil islami shine a tarihin musulunci gaba daya bayan sayyidina abubakar shine kofin abubakar na biyu yanda abubakar ya shahara a lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam khalifatul rasulillah abubakar siddiq wanda yayi kokari mutane suka yi kokarin su ridda su bar musulunci yayi kokarin tsare su yace wallahi duk wanda ya bar addinin nan sai na yake shi duk wanda ya bambanta tsakanin sallah da zakka sai na yake shi larabawa suka yi kokarin su lalata addini bayan barin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama fahama Allahu al-ummata min al-hayaki al-halaki wad-daya' wat-tafarruq bihi sayyidina Abubakar Siddiq Allah ya tsare al-umma daga bata saboda Abubakar Allah ya tsare al-umma daga sabani saboda sayyidina Abubakar Allah ya sa ya hada su wuri guda ya musu wazi to haka bayan Abubakar ya shude lokacin sayyidina lokacin wato wannan Ahmad ibn Hanbal da muke magana akan sa musulmi sun shiga wasu abubuwa sun shagaltu da wasu ilimin muka ilimin falsafa ilimin mantiki akai kokarin a gurbata addini a lokacin sa bid'o'i suka yi ta tsurowa akai ta zur da buhtani ƙarya aka zo aka kirkiro yan mu'tazilawa da yan jahmiya suka kirkiro yada magana cewa ai alqur'ani ma halittan Allah ne kamar yadda aka halici akuya aka halici rago aka halici kasa shi ma qur'ani halittan Allah ne zamu zo mu magana akan khalqul qur'an shin alqur'ani halittan Allah ne ko sifar Allah ne alqur'ani sifar Allah ne alqur'ani magana Allah ne yaya zaka ce maganar Allah halittan ta akai kenan wani bangare ne Allah halittan sa akai wannan babban illa ce to wannan magana cewa qur'ani halittan sa akai yan mu'tazilawa yan bid'a da yan jahmiya yan bid'a su suka kirkiro yada wannan magana kuma a lokacin sayyidina Ahmad ibn Hanbal ya wahala kwarai da gaske akan wannan kuma suka samu gwamnati a wannan lokacin ta karfafe su ka san idan gwamnati tana goyen bayan abu kafin a kawar da wannan abu ana shan wahala gaskiya sai an yi da gaske kaga sai ai sulhu da su kenan kasi ta kawo mana ba daidai ba ya sha wahala mutane an jarrabe su akai ta kudi akai ta da'awan a masallaci sai a ta kiran cewa an hari qur'ani halittan sa akai wallahi malam saboda ya kar wannan aqida an daure Imam Ahmad an yi masa shegen duka tsumagu a zane shi zaniya ba daya ba ba biyu ba babban malami irin Imam Ahmad a sace a gaban mutane ai ta tsaga shi da tsumagu har sai da ta kai ga wallahi malam kirjin sa baya iya rike hannansa haka saboda tsumagu anan kulin da ake zuba masa aka faffasa shi aka faffasa mai jiki duk zamu zo mu karanta insha Allah sati mai zuwa zamu karanta bi idnillahi ta'ala da haka malamai suke cewa hamallahu alislam bi Abi Bakar fi hurubir riddati Allah ya tsare musulunci da sayyidina Abubakar saboda ya yaki ahlur ridda kamar yadda kuma Allah ya tsare addinin musulunci da Imam Ahmad da fashewan musulmi da fada cikin su bid'a a cikin fadawan su cikin bid'a a wancan lokaci da ya samu wahala Allah ya tsare shi ya bada jikinsa ya wahala amma Allah ya dauka musulunci shi yasa Imam Shafi'i da yazo kan Imam Ahmad yace imamun fil hadisi imamun fil fiqhi imamun fil lughati imamun fil qur'ani imamun fil faqri imamun fil zuhdi imamun fil sunna Imam Ahmad Imam Shafi'i da yazo haka ita lissafa masa wannan kun sa almajiri da iya bayani da magana masha Allah manyan malamai sun yi rubutu akan sa an yi bayani dangane da takatsantsansa bari mu dan buga misali dangane da falalarsa da matsayinsa na ilimi Abu Asim an-Nabil wata rana aka tambaye shi aka ce a kasar Baghdad gaba daya waye zaka yi magana sa akan ilimin hadisi waye kake ganin za a ce na hadisi ne a Baghdad yace to waye kuma in ba Ahmad ba la ilaha illallah masu magana suka ce Yahya ibn Ma'in daya Ahmad ibn Hanbal biyu Abu Khaisama uku waɗannan su ne jibga-jibgan malaman hadisi a Baghdad da a wancan lokaci amma kaga Imam Ahmad ya shiga cikin uku Yahya ibn Ma'in Ahmad ibn Hanbal Abu Khaisama to sai aka ce a Basrafa wa kuke gani suka ce Ali ibn al-Madini da Ibn Shazakuni to a Kufa fa waye kake gani aka ce Ibn Abi Shayba da Ibn Numayr babu yasu a Kufa Abu Asim an-Nabil yace yayi numfashi yace haka aka faɗa a karatun yace ma ahadun min haula'i duk waɗannan malaman gabaki ɗaya da aka ambato su ba wanda bai zo ba ba wanda bamu ganshi ba duk mun ga karatun su mun san su yace wallahi fa ma ra'aytu fil qawmi mithla dhalikal fata duk cikin mutanen nan ban ga irin wannan matashi Imam Ahmad ibn Hanbal ba bai shi ya rufe kofa malamai suna cewa intahal ilmu ila arba'a ai in ana magana ilimi a duniya gaba ɗaya an zo kan mutane guda hudu an rufe kofa mutum hudu din nan indai akan ilimi ne na daya Ahmad ibn Hanbali ba da ilimin addini bane in ka kira Imam Ahmad an rufe kofa Ali ibn al-Madini wannan duk inda kaji an ce Ali ibn al-Madini kawai malami ne Yahya ibn Ma'in Abubakar ibn Abi Shayba to a cikin su gaba ɗaya wai fi kowa yace wa kana Ahmad ibn Hanbal afqahuhum yace Imam Ahmad ibn Hanbal duk yafi su gaba ɗaya Imam Shafi'i wata rana yace na gaya wa malamin mu Imam ɗinmu antum alim bil hadisi wa rijal Allah ya baka ilimin hadisi da mazajin hadisi da Allah idan ka samu wani hadisi ingantacce sanar da ni in kaga dama ka bani dan Kufa in kaga dama ka bani dan Sham in kaga dama ka bani dan ina yi ta zubo masa hadisi mana iya yadda yaso an tambayi Abdul Wahhab Al-Warraq me zaka ce yace a duniya ban taba ga irin Imam Ahmad ba suka ce kai ko me yasa ka fifita shi akan kowa yace ba dole in fifita Imam Ahmad akan kowa akan ilimi ba yace rajulun su'ila an 60000 mas'ala mutumin da wata ran aka zo aka yi mai tambaya ana karatu mas'ala muka irga mas'ala 60000 babu wata mas'ala guda ɗaya da bace mata haddathana ba la ilaha illallah mas'ala 60000 aka tambaye shi yau ayi a tashi yau ayi a tashi duk matsala idan an tambaye shi wallahi sai ya ce haddathana sai ya bada hadisi akan ta yace ba dole in ce yafi kowa ba la ilaha illallah to abu na ƙarshe da zamu ƙara zamu tsaya akan shi shine an ce mutum ne mai gudun duniya ƙware da gaske bai tara wannan ilimin ba sai da ya guji duniya jama'a duniya fitina ce ku tambayi wanda Allah ya ba wa duniyar suka jarabu da ita su gaya muku wahalar da suke akanta wanda bai shige ta ba yana marmarinta wanda ifada idul mai a cikinta billahi alazim ba lalle ta baka lokacin da zaka yi su gifari guda uku ba sai ka yi da gaske kuma haka yake duk wanda kaga ya samu duniya kuma ya rike Allah to kai masa murna sai da yaki Imam Ahmad yana cewa yace qalilun min ad-dunya yajzi yace abu kadan ne a duniya zai ishi mutum amma wa kasiru hala yuzi mafi yawan abin duniya ba zai ishe ka ba tunda ba zai raba ka da azabar Allah ba yace wallahi ana afrah idan lam yakun indi shay idan na waye gari ban da komai wallahi bana bakin ciki inji Imam Ahmad kun ga imani yadda ya sha bamban ko ni da kaifa in muka waye gari ban mu da shi zamu yi zagi zagi a ranar wallahi shi kuma in ya waye gari bai da shi yace farin ciki yake baya damuwa yace inna ma ta'amun duna ta'am abinci ne sai abin sha shikenan bayan nan me sai mutuwa ayyamin qala'il kwanaki ne kanana ba masu yawa ba mutum ne mai taka tsantsan bari ku ji taka tsantsan din sa matarsa ummu abdullahi ibnu ahmad tana da gida wanda yake na gado ne kamar yadda abu abdullahi as-simsar yake fada gidan gado ne Imam Ahmad yakan zo idan ta karbi kudin haya a cikin abin da ta karba ita matar sai Imam Ahmad ya ce ta bashi dirhami daya daya kawai dan ya biya bukatar iyali da larurar rayuwa wata rana sai ta bukaci za ta yi wa gidan renovation za ta gyara gidan ba kudi to danta Abdullahi danta dan Imam Ahmad kenan kun san yana da dan Abdullahi zamu yi magana kan shi ma daga baya sai ya je samu kudi sai ya bata sai ta gyara gidan yana gani an gyara gidan nan ana sake karbo kudin haya ana kawo masa sai ce bazan karba ba dirhami din na dina karba aka ce me faru yace afsadahu alayya abdullah abdullahi ne ya bata mun bazan iya karba ba ka san me yace yayi alaka da sarkin zamanin ya samu kudi da aka ba mamaki a cikin kudin nan ya dauko ya gyara gidan da aka bazan ci wannan kudin ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gwamnati tana bada taimako kuyi mun hakuri yanzu zan tsaya gwamnati tana bada taimako a lokacin sa ataya ake cewa dan taimako dan allowance kuyi hakuri tsarin gwamnati a yanda take a musulunci in an samu kudi ana bin fukara'u duk talakawa ana ba su abinci ana ba su kudin abinci wannan abun kuma har America da Ingila yau gobe ana yi duk kasashen nan da kuka gani kasar Misra kasar Sudan kasar Kuwait kasar ke duk macen da take mijinta ya mutu ko wani talaka da bai da halin da zai yana zuwa ya je register a wani guri a wata ana bin su ko a masallaci ko a kungiyoyi ana raba musu dan kudi da abinci shi yasa kuka ga kasashen su a gine shi yasa kuga kuma ba sa yin irin abin da mu muke yi yanzu wani dalibi na ne babban mutum ne yace America yace wallahi mallam akwai kati ne zaka je ka yanke shi za a zuba maka kudi America kaga dai America yace wallahi za a je a zuba maka kudi a wata ya ishe ka kaje duk shagon da kaga dama zaka zura wannan katin ka dibi kayan abinci iya gurgurdan yanda kake so kuma dama an yi mai iyaka iya abincin talaka abincin kaza ne amma kuma ba abinda zaka saya da wannan katin sai abinci idan America za ta yi wannan mu ya kamata mu ba za mu yi ba akwai gwamnatocin da suke biredi da gurasa kamfanoni suke ne biredi da gurasa ana yi ana raba mutane layi zaka je ka bi akwai nama na kasuwa akwai nama na gwamnati suna yanka dabbobi duk wanda yake da kati zai je a sayar mai a low price me yasa gwamnatocin mu ba su da wannan tsarin da aka talakawansu duk talaucin mutum in yayi ritaya ya gama aiki to akwai inda zai je kati zai yanka duk wata zai je karba abinci kai sun kai ga yanzu suna gina gidaje duk wanda yake gajiyayye ba yanda zai je rijista an tabbatar shi dan kasa ne yana da kati yana da komai za a ba shi wurin da zai zauna gaddafi wannan da aka kashe shi ya mutu yayi tsarin da ya ce kafin shekara kaza duk Libya ba wanda ba zai mallaka mai gidan zama ba me amfani kudin gwamnati in ba a taimaki mutane ba ba amfani to amma ba wai a baka ba naka ma a kwace a illata ka a karya ka to yanzu ina magana ne akan gudun duniyar Imam Ahmad yanzu wannan bayanin da zan yi wannan abin da zan faɗa ba haramun bane a karbe shi amma shi saboda gudun duniyar sa shi baya karba kudin da gwamnati take rabawa na al'ataya taimako da take bawa mutane sai ya cewa iyayensa ai iyayensa da wani baffansa yace karku yadda kuje ku karbo kudin gwamnati malul khalifa kudin khalifa kar a karbo a kawo min gidana suka ce Allah shi gafarta malam wallahi muna cikin bukata yace ku yi hakuri mu rayu da yadda muke rayuwa kawai sai suka je suka karbo sai da wata guda ya kaurace musu baya kula su aka zo ana magana yace dan me zan musu magana kudin gwamnatin da yanzu mu nema muke ta biyo ta hannunmu mu murkushe mu cinye kudin gwamnatin da yanzu aka yi maka hanya aka baka murna ake ma ci ai wani ya samu ai ya warware ai yayi kaza ba a maganar ta ina aka same su na halal ne ko ba na halal bane malam mun yi nisa fa al'amuran mu fa sai dai addu'a fa hanbali yake faɗa cewa babana ya bani labari shine Ishaq baban Ahmad kenan yace wata rana mun je gurin wani sarki a wani gari sai sarkin sai ya kama mana wani gida amma shi Imamu Ahmad bai san cewa sarkin ne ya kama gidan ba da yaga gidan yanda yake sai ya ce liman hadhihi dar wani gidan nawa yi aka ce ai wannan gida ne na kaza yace dan me aka abin da saka ce saboda kai akaram kallah yace hawiluni ku canja min gida ku canja min gida bazan zauna ba nan ku canja mu suka ce a a ai wannan naka ne yace ku je ku kama min gidan haya mu zauna mu yi abin da zamu yi a garin nan mu koma mu ko yanzu mun je wa'azi ma gidan gwamnati muke nema a sauke mu kun ga bambancin ku muna fadin wannan ne saboda mu gane tarihin salaf yanda suka yi da yadda mu muka yi ka gane bambancin ilimin can da yanzu kuma ana fada ne dan mu gyara halin mu da dabi'ar mu duk mutumin da Allah ya jarabe shi da san duniya da kudayen abun masu mulki to ba lalle kai labari ba ku yi hakuri ba dadi amma Allah ya jarabe mu malami ya kamata ya tsaya a matsayin sa na malami Allah ya maka komai ya baka Qur'ani ya baka sunna ya baka ilimi mutane su zauna suna sauraron ka kai ba annabi ba dan me saboda sun yarda cewa zaka gaya musu Allah amma yayin da ka zama kai ne a gabojin wawurar duniya da haram ko ba dade ko buji ma wallahi sai kimarka ta sauka kuma abinda zaka faɗa sai ya zama gashi da daraja idan mutane ku yi hakuri bari da yin tsaya ana kawo musu ma'ida taimakon abinci daga gidan gwamnati a wannan lokacin wannan dai gida dai bai zauna ba sai da aka je aka kama wani gidan haya ya je zauna ya gama abin da zai yi tafi to ana kawo musu abinci al-mutawakkil sarki mutawakkil a wannan lokaci sai ya rinka kawo alwan min at-ta'am nau'i-nau'i na abinci da kayan marmari har da kankara ake hadawa idan an kawo gidan sai ya ce a kai gidan Imamu Ahmad saboda ƴaƴansa saboda abin da nsa wallahi malam abincin nan da ake kawowa daga gidan sarki Imamu Ahmad kallan abincin bai taba yi ba ya kalla ya zo wucewa wallahi bai taba kallawa ba fa ya ce ku kawo mu aje mu kaza ba kalla bai taba yi ba wani fage ne wanda zai yi bismillah malam ana maka tarihi Imamu Ahmad wallahi ko sahabi aka baka labarin abinda Imamu Ahmad yayi zaka ce kai sahabin nan yayi kokari wani zabi ne na daban Allah yayi ya kalli abincin bai taba kalla ba aka ce wala zaqa minha shay'an qattu bai taba dandanar abincin nan na gidan sarki ba a wannan lokacin din rana dai ana kawo musu abincin da baya garza da dirhami 120 a wannan lokaci amma wallahi bai taba gani ba yayi rashin lafiya saboda tsabar yawan azumi aka ga bashi lafiya jikinsa yayi rauni aka zo ana binciken sai aka ashe azumi yake misali yake yi sai yayi kwana 7-8 bai ci ba bai sha ba kwana nawa sati wisal kun san wisal ko kana yuwasilu ko sahabbai abinda aka ruwaito kwana 4-5-6 aka ce mai wani sahabi fa duka abin da yake kwana 7 kai yau gashi kai 8 yace zan iya ne kwana 8 bai yi buda baki bai sha ruwa ba ya jera azumi kwana 8 wanda ko sahabbai annabi sai yace ku bari ba za ku iya ba ni ma Allah yana ciyar da shi ni ne yana shayar da ni amma wallahi mallam Imam Ahmad ranar da yazo 8 wanda yake kula da shi ga jikin yayi rauni ce kai malamin nan karfe ya mutu fa yace ya Abu Abdullah yace Ibnu Zubair Abdullah ibn Zubair yana yin misal kwana 7 yake mun sani a tarihi amma yau gashi yau imam kai kwana 8 yace zan iya ne yace to dan Allah dan hakki na da yake kanka hakki na ni ina son ka ina kaunarka hakki na ni danka dan Allah kai hakuri ka sha ruwa yace tunda ka ce dan hakkin ka akai na kanna ci maka hakkin ka ba ni in sha ruwa ka san ne me ya sha ruwa gari ruwan gari 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 aka kada aka zuba masa ya sha akwai sauran labari sai wani sati mai zuwa abinda muka faɗa ne dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓe har shi Allah ya fi mana ya Allah ka ba mu ikon koyi da waɗannan mutane ka sa aljanna mu komar mu wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.